wasikar da kungiyar ƴan canjin ta rubuta wa hukumar tsaro ta Faransa wato DSS da ke nuna cewa tun a ranakun 9, 10, 12 da kuma 16 na wannan wata ta Maris da hukumar ta gayyaci mambobinta su 26 daga jihohi 5 da ke fadin kasar don amsa tambayoyi bayan sun amsa gayyatar ba a sake ci daga gare su ba kana babu wani daga cikin iyalan su da aka ba wa damar ganawa da su duk da korafin da wasu daga cikin iyalan suka yi na cewa akwai waɗanda ke fama da matsalar jinya da ke buƙatar kulawa ta shan magunguna akan lokaci wanda hakan wata babban barazana ce ga lafiyar su lauyan da ke wakiltar kungiyar Barrister Ridwan Idris ya yi ƙari da cewa
wanda ke faruwa shine ranar 9 ga watan March da muke ciki 2021 da kuɗin su members din AFCON Association of Broadcasting Operators of Nigeria su Northwest Chapter su mutanen DSS sun gayyace su cewa su zo interrogation ko interview ga waɗannan su offenses da aka yi so yawancin su dai sun bar bases din su a Kano Yola Lagos Mina da Sokoto amma tun daga ranar 32 kenan ba mu ji daga wurin su ba so iyalan su da su members din AFCON din suka je office din DSS su ji ko me ake ciki ne ke faruwa ne an kai su kotu ne suna begi ne aka ji shuru so su iyalan su da su members din AFCON sai suka yi brief din mun rubuta wasiƙa kenan zuwa DSS mu ji me ke faruwa ne so on the ranar 22nd Monday su muka rubuta letter din to amma har yanzu ba wani reply
shin akwai wasu laifuffuka ne da kuke ganin suka aikata da ake tsare da su har nan wannan tsawon lokaci
babu mu san ko me yasa aka gayyace su ba babu mu sani ba
Allah su nawa ne aka gayyata
sun kai 26 information din da su members din suka ba mu kenan amma it's possible to share with some key wannan numbers din dai
shin wa su shiri kuke ganin kun fito da waɗannan mutane daga hannun wannan hukuma
indai aka rike mutum fiye da 48 hours shi mutum ya da dama da kai karo kotu cewa an zalunce shi inda ba mu ji komai ba daga office din DSS nan da gobe ko GB za mu je kotu mu yi filing cewa kotu ta reason din su unconditionally kotu ta basu damages in millions of naira for saboda an violated din fundamental human rights din su
kungiyar dai ta kara da cewa an ci zarafin mambobinta tare da take haƙƙin su wajen ci gaba da tsare su ba tare da bayyana laifin da suka aikata ba balle a gurfanar da su a gaban kotu la'akari da sashi na 35 na kundin tsarin mulkin kasa na shekarar 1999 kamar yadda aka yi gyaran fuska sakataren gamayyar kungiyoyin arewa a Najeriya Abdulaziz Suleiman ya ce kamata yi a bi matakai da doka ta tanada don bincike saboda gudun take haƙƙin dan adam
kowane lokaci kiraye-kirayen da muke yi shine yadda za a tabbatar da haƙƙin dan adam ko daga wani yanki yake na kasar nan ba daidai bane a ce ga abin da doka ta ce a kama mutum ba a kai shi kotu ba kamar yadda doka ta tanada bayan awa 24 ne ko 48 ne su suka san wannan sannan kuma a ce iyalan mutanen nan suna cikin wani hali na damuwa to a gaskiya ba daidai bane bai kamata hukumomi suna yin haka ba tun yayin laifi muna goyon bayan a bincika yadda doka ta ce a kuma dauki matakan da suka dace
duk da damar da doka ta baiwa wasu hukumomin tsaro a Najeriya na gudanar da bincike kan wasu laifuffuka da ake zargin wani da aikatawa dokar ta bayyana hanyoyi da matakai da za a bi wajen gudanar da binciken da zumar gano bakin zare Shamsiyya Hamza Ibrahim murya Amurka daga Abuja Najeriya